des inondations comme ça, il faut considérer ça comme des opportunités en tant qu'entrepreneur.
This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na Murya Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da wannan dare da fatan mun sake samun ku lafiya. Suna na Sarfi Hashim Gumel tare da Muhammad Hafiz Baballa da sauran abokan aiki muka sake da muku a wannan shirin na daren yau Talata 27 ga watan Agustan shekarar 2024. A cikin shirin za a cewa jihar Rivers da ke yankin Niger Delta ta dauki matakin kafa rundunar tsaron jiha. Daga nan za mu kawo muku shirin Allah ɗaya gari banban drama tugura ba za ta kawo mana. Haka kuma za mu buɗe layin waya don mu ba ku dama ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Shugaban Najeriya ya naɗa sabbin shugabannin da za su jagoranci hukumomin tattara bayanan sirri na NIA da hukumar 'yan sandan farin kaya ta DSS. Maudu'in mu na yau shine ya kuke ganin wannan sauyi zai haifar ga lamarin tsaro a Najeriya. Lambar da ita ce alamar tarawa 1-202-980-6850. Amma kafin nan sai mun fara da shan labarin duniya tukunna.
Jama'a assalamu alaikum. Hukumar Majalisar Dinkin Duniya ta ce fashewar madatsar ruwa ta Rabat da ke jihar Red Sea a gabashin kasar Sudan a ƙarshen makon da ya wuce ta mamaye gidaje da ke kusa, sannan ta kashe akalla mutane 30 sakamakon ruwan sama kamar da bakin ƙwarya. Ofishin kula da ayyukan jin kai na Majalisar Dinkin Duniya OCHA ya faɗa da yammacin jiya Litinin yana mai ambaton jami'in yankin cewa adadin waɗanda suka mutu sakamakon fashewar a ranar Lahadi na iya ƙaruwa. Bugu da ƙari, kimanin ƙauyuka 70 da ke kusa da madatsar ruwan ne ambaliyar ta shafa, ci har da ƙauyuka 20 da suka lalace. Madatsar ruwan ta Arabat, wacce ke da tazarar kilomita 38 arewa maso yammacin tashar jiragen ruwa ta Port of Sudan, ta lalace sosai sakamakon ruwan sama kamar da bakin ƙwarya. Isra'ila ta faɗa a yau Talata cewa ta sake ceto wani mutum daga cikin mutane 250 da mayakan ƙungiyar Hamas suka yi garkuwa da su a wani harin bazata da suka kai kan Isra'ila a watan Oktoban bara. Rundunar sojan Isra'ila ta ce sun gano Qa'id Farhan Al-Kadi, mai shekaru 52 da haihuwa a lokacin wani gagarumin farmaki a kudancin zirin Gaza, yayin da ake ci gaba da gwabza fada a yankin da aka kwashe a yakin da aka kwashe watanni 10.5 ana gwabzawa. Sojojin sun ce an ceto shi daga wani ginin ƙarƙashin ƙasa, amma ba su yi ƙarin haske ba. An bayyana Al-Kadi a matsayin ɗan ƙabilar Larabawan Bedun marasa rinjaye, wanda ke aikin gadi a wata masana'anta a Kibbutz Magin, ɗaya daga cikin al'ummomi manoma da aka kai wa hari a ranar 7 ga watan Oktoban bara. Yana da mata 2, sannan kuma yana da yara 11. Isra'ila ta ce yana cikin ƙoshin lafiya, kuma an kai shi asibiti don duba lafiyarsa. Babban hafsan sojin Ukraine ya yi ikirari a yau Talata cewa dakarun Kyiv sun ƙara samun iko da kusan kilomita 1,300 a yankin Kursk na Rasha a cikin makonni uku na kutse, tare da kame fursunonin Rasha 594 da take fatan amfani da su wajen musayar 'yan Ukraine da ke riƙe a hannun Rasha. General Alexandra Siriski ya ce dannawar da Ukraine take yi ya janyo hankalin dakarun Rasha daga wani wuri, yayin da Moscow take ƙoƙari don ƙirƙirar ƙawanyar tsaro a kusa da rukunin dakarunmu da ke shirin kai farmaki. Bayanan Siriski na ci gaba da dannawar Ukraine na zuwa ne yayin da shugaban Ukraine Vladimir Zelensky ya ce Rasha ta kai har-harkan Ukraine cikin dare da jirage marasa matuƙa 81 tare da makamai masu linzami ƙirar cruise da ballistic, kwana guda bayan ƙaddamar da har-har 200 ta sama da suka auna tashoshin makamashi da wasu ababen more rayuwa na Ukraine. An bayar da rahoton mutuwar mutane 5 tare da wasu 16 da suka jikkata a sabbin har-haren.
Although we are happy that the security agency were able to rescue our colleagues and they are actually
all... Sayman Apua. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC. Kungiyar ɗalibai likitoci ta Najeriya ta yaba da kwazon da jami'an tsaro suka yi na kubutar da ɗalibai likitoci guda 20 da wasu 7 daga masu garkuwa da mutane a ƙarshen makon da ya wuce. an sace su ne a ranar 15 ga watan Agusta lokacin da aka kai wa ayarin motocinsa hari a lokacin da suke tafiya wani taro a jihar Enugu da ke kudu maso gabashin kasar. Ɗaliban dai sun fito ne daga jami'ar Jos da kuma Maiduguri. A tattaunawar shi da muryar Amurka Fortune Olayi kakakin kungiyar NIMSA ya ce,
although we are happy that the security agency were able to rescue our colleagues and they are actually all good.
Duk da cewa muna farin cikin yadda jami'an tsaro suka samu nasarar ceto takwarorinmu ba tare da an samu wani cikas ba, amma har yanzu rashin tsaro yana kan gaba musamman a wannan aiki na kiwon lafiya. Abin yayi yawa, za su iya sace likita domin likita ya yi wa wani dan uwansu magani. Rundunar 'yan sandan Najeriya ta ce an kubutar da ɗalibai likitoci guda 20 da likita ɗaya da wasu mutane shida da aka yi garkuwa da su daga hannun waɗanda suka yi garkuwa da su ba tare da faɗa ba a jihar Benue da ke arewa ta tsakiyar Najeriya a ranar Juma'a 23 ga watan Agustan da ya wuce. Hukumomi sun ce ba a biya kuɗin fansa ba. Mai ba da shawara kan harkokin tsaro na Amurka Jake Sullivan da babban jami'in diplomasiyyar China Wang Li sun faɗa a yau Talata cewa suna fatan tattaunawar da za su yi ta haifar da ɗami ido yayin da suka gana a Beijing. Abokan ƙawancen Washington, Japan da Philippines sun zargi China a cikin 'yan kwanakin nan da ta da hankali a yankin, inda Tokyo ta zargi Beijing da keta sararin samaniyarta, yayin da Manila ta kira ta babbar mai kawo cikas na zaman lafiya a kudu maso gabashin Asiya. Sullivan ya faɗa bayan ya isa babban birnin ƙasar China da tsakar ranar yau Talata cewa yana fatan tattaunawar mai inganci tare da ministan harkokin wajen Lin Wang. Ya ce za mu zurfafa cikin batutuwa da dama da suka haɗa da batutuwan da muka amince da su da kuma waɗancan batutuwa, inda har yanzu akwai bambance-bambance da ya kamata mu tafiyar da su yadda ya kamata. Ƙarshen labaran duniyar kenan.
Muhammad Hafiz Abdullahi ke ne karanto mai labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madala. Jihar Rivers da ke yankin Niger Delta a Najeriya ta ɗauki matakin shiga cikin wani tsarin wasu jihohin kudancin ƙasar na ƙaddamar da rundunar tsaron jiha. Da nufin kawo ƙarshen harkokin rashin tsaro a jihar, rundunar ya samar da jami'an tsaro da kanta don yin sintiri a sassan jihar Rivers don samar da tsaro. Wakilin mu Lamidi Abubakar Sokoto ya aiko mana da wannan rahoton.
Jihohi uku da ke yankin Niger Delta da yankin kudu maso gabashin ƙasar da suka hada da jihar Rivers sun yanke hukuncin ɗaukar mataki na ƙaddamar da rundunar tsaro na jami'an tsaro na kansu, kamar dai yadda take a wasu jihohin yankin Yarbawa da ake kira Amotakum. Jihar Rivers dai na cikin rukunin jihohi da ke ganin lokaci yayi da za su kafa rundunar tsaro wadda kuma za ta rika kare kaina musamman tsakanin babban birnin jihar wato Port Harcourt zuwa sassan kananan hukumomi 23 da ke jihar ta Rivers bisa manufofin kawo ƙarshen sace-sacen mutane. Kan haka ne ya sa na yi magana da kwamishinan ma'aikatar yaɗa labarai na jihar ta Rivers, Mr. Joe Johnson, kan wannan batu ya ce,
I have no imprimatur.
Yana cewa ne lallai gwamnatin jihar ta Rivers ta yi yunkurin kawo 'yan sandan jihohi, amma dai ina so in tabbatar maka da cewa a yanzu ba ni da hurumin yin wannan magana, sai dai daga bisani idan mun tattauna bayanin da kuma samun umarni daga gwamnan jihar ta Rivers, Mr. Siminilayi Fubara, sannan kuma za mu yi muku cikakken bayani. DSP Grace Irengi Koko ita ce mai magana da yawun rundunar 'yan sandan jihar Rivers, na kuma tuntube ta kan wannan batu ta ce,
I cannot be saying things based on media.
Tana cewa ne kawo wannan lokaci rundunar 'yan sandan jihar Rivers ba ta kai ga samun wannan bayani ba na samar da rundunar 'yan sanda, to amma dai muna dakon samun umarnin haka daga kwamishinan 'yan sandan jihar ta Rivers, Mr. Tunji Diso. Kawo yanzu dai yan jihar Taribas na ci gaba da tsokaci dangane da wannan batu.
State police is one of the best. They look at, they know every corner and nook and crannies of the
house. Wannan yana cewa ne sunana Daniel Dixon, muna maraba lale da wannan batu da gwamnatin jihar Taribas ta dauka, kuma lalle idan aka samar da yan sandan jiha za su yi nagarta, matasa kuma za su samu aikin yi. To ko wani hali ake ciki a yankin na kabilar Ibo dangane da batun samar da yan sandan jihohi, na tuntube abokin aiki na Alfonso Okarigwe ya ce.
Kungiyar Ohanezan Ibo ta bakin kakakin nata Dr. Alex Ogbonnaiye ta fito karara ta ce ta goyi bayan wannan matakin da ake so a yi maza a dauka na kafa ita rundunar yan sandan jihohi, saboda wannan matakin da zai taimaka gaya wajen ganin cewa an samar da isasshen tsaro a yankin.
Da haka kuma na ji ta bakin wani mai sharhi dangane da wannan batu, Dr. Abdulkadir Suleiman Muhammad, mai sharhi ne akan harkokin tsaro.
Yan sandan jihohi abu ne da ya kasance mai sarkakiya da kuma hatsari, kamar yadda mahanga suke ta lura a baya. Dalili kuwa a yanayi na siyasa, kuma irin tsarin mulki namu na Najeriya ya ba wa gwamna wani irin karfi. To tsoron anan shine su gwamnoni, wato ana tsoron za su iya amfani da yan sandan jihohi su aiwatar da karfinsu da ikonsu na siyasa, kamar yadda abin da yake faruwa a baya kan ƙananan hukumomi.
Lamido Abubakar Sokoto, muryar Amurka daga Port Harcourt, Najeriya.
To a gaida Lamid Abubakar Sakoto, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger, za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Kamar ko da yaushe za ku iya shafa kanmu yanar gizo domin sake jin wannan shiri da masu sauraron shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na voahausa.com. To yanzu a nan Washington DC agogon mu yana cewa karfe 5:18 na yamma. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba.
Wane gari ne, wane gari ne, wane garin da ake kurba manya da zalla,
wane gari
bai kai gabas da nisa ba,
wane gari
bai canja da asuna ba,
wane gari
bai kai arewa hali ba,
wane garin da ake
madalla. Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum. Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin na Allah daya gari bamban. Nama na da mahimmanci a tarihi da ma al'adun al'umomi da dama, musamman ga waɗanda suka fito daga ƙasashe masu tasowa kamar ƙasashen yankin Asiya da namu na Afirka. Sai dai a nan ƙasashen Turai, tsoron naman alade ya sa wasu 'yan Afirka da dama daina cin nama baki daya.
Abincin da ke cikin rufin gadi wa man alade na ciki. Wani abu kamar cake, even kamar ice cream, akwai man alade ciki.
Addinin Musulunci kuma ya ana cin nama alade.
Ni dai in dai har na samu kaina irin ƙasashe kamar irin su Czech Republic da ake ci nama na wuya, sai dai alade, sai dai kawai kan dawo vegetarian.
I don't eat pig, no. Pig ke. I don't eat pig.
Sanya da asuna ba.
Wane gari
bai kai arewa hali.
To a gaba kadan za a ji dalilan da suka saka baki 'yan Afirka da suka shigo Turai dan neman rayuwa mai inganci ke daina cin nama, da kuma gwagwarmayar ilmantar da yaransu a game da abinci na halal, da ma yanda suka iya shawo kan wannan kalubalen. A biyo mu dan jin cikakken shirin tare da ni, Ramatu Garba Baba. To dalilai da dama ne dai ke hana wasu 'yan Afirka cin nama a Turai, kuma bincike ya gano duk suna da nasaba da al'ada ko kuma addini. Hajiya Ramana Sharif ta shafa fiye da shekaru 10 a Jamus, ta kuma ce ɗaya daga cikin ƙalubalen da ta fuskanta a lokacin da ta isa ƙasar shine ta fannin abinci, bayan da ta ce ta gano abu ne mai wuya a samu abincin da ba a haɗa shi da alade ko wani abu nasa ba, wanda kuma bisa dalilai na addininta da kuma al'ada haramun ne cinsa.
Wurin matsalan abinci fannin mu musulmai ba sauki bane. Akwai abubuwa da yawa da mu ba mu yi mace ko ya zama haramu cin shi. Yasa mutum in ba ka yi hattari ka je wurin sin abinci ya kamata ka tambaya wan me da me ke ciki, especially wurin naman alade. Kin san aladen man shi ma ana sa cikin abubuwa da yawa. Abincin da ke ciki rufin ga da yawa man alade na ci. Isa in ba ka sani ba ka ga wani abu kaman cake, even kaman ice cream akwai man alade ciki. Isa in ba ka tambaya ba sai ka zo kana cin abin da baka sani ba kuma ya zama haramu. To yanda dai muke yi ya muke magance wanga matsala shine kaman ni zan yi sai abinci gida ina zuwa shagon Turkawa. Kinga Turkawa su wannan da yawan su ka san kaman abinda da aka cire wurin duka halali ne. To amma irin ka fita ka je wani restaurant ko ka kai wani wuri ba restaurant halal dole ka sai abinci normal restaurant. To irin wannan ni na choose vegan. Kinga vegan nan su kuma yayi kaman su ba su cin nama ko wani abin dabba duka ba shi ciki. Yasa mai dabba ne, nama ne, kwai ne, ba abin dabban da ke ciki. To wannan ni as musulma na yanci saboda na san kaman ba naman alade ko man alade ciki.
Ganana Aisha da ta je karatu Faransa ta ce shakka babu duk wani musulmi da kaddararsa ta kai shi Turai. To dole ne sai mutum yana yi yana taka tsantsan.
Gaskiya akwai matsala saboda kaman a nan wajen cin abinci sai ka tantance kafin ka je ka siya abinci don gudun irin wannan. Kin ga kaman a gida mun saba a ce mana hot dog mun san kawai sausage, beef sausage ne za a sa mana a tsakiyar biredi a dan sa mana dan ketchup din mu da mayonnaise. Mu ci to a nan hot dog naman kuma aladen ne. So in ba ka yi hankali ba za ka ɗauka kamar iri ɗaya ne. So sai ka tantance sosai. Kamar ni ya zama mun ma nama gaskiya ban ci kamar siyan nama ba ba na siya.
Ita kuwa Malama Amina ta ce za ta iya cewa ta yi dace saboda aure ya kai ta Ingila. Don haka ba ta wahala kamar yadda ta ga ɗalibai da sauran baƙi ke shan wuya kafin su gano bakin zaren ba.
Ko dan dama kafin in zo an nuna gaya mana cewa sai na duba halal, sai na duba halal, sai na duba halal kuma an sha gaya mana ba ko ina zan je in ci nama ba. So ina ga shi sun ya ku farko da nazo din da kuma nazo na samu mijina ana ya riga ya san waɗannan ga'idojin abin maybe ina tunanin shi sanya abin ya zo mana da sauki especially da mun kuma wanda suka san kasa suna yawan gaya mani ba ko ina zaka ci nama ba.
Duk da haka Hajiya Ramana ta ce gwagwarmaya da duk wani musulmi ke cin karo da shi ita ce ta yaran da suka haifa a Turai yanda za su ilmantar da su wani abu ne mai wuyan gaske. Ganin yanda akasarin kayan kwadayi na yara a lokuta da dama na kunshe da mai ko wani abu daga jikin aladen.
Tun gida ya kamata ka bar yaro ya san kaman shi musulmi ne to akwai abin da bai kamata ya ci ba. Yasa tun me shi na kankani muke duba okay in ka je inda ka ci wani abu daga suku ka tambaya wan akwai gelatin ciki, wan akwai shivan ciki, akwai pork ciki. In ka tambaya in akwai sun gaya maka to ka bar su san kaman kai baka cin pork. Yasa tun yarantakan nan kake sa ma yaron cikin hankalin shi. Yasa shi ma ya kai suku ko wani wuri ya tambaya abin ga me ke ciki, in akwai pork ciki ya ce a ni ban ci. To idan haka nan kuma tun sun da ka kai yaron su ko wani wuri ka bar su san ka ma kai musulmi ne. Yasa yaron ka bai ci alaji.
Ga Khalifa Mahdi ya ce shi kam bai taba kasa a gwiwa ba wajen tantance naman da zai ci. Hasalima ya ce kullun yana kan wayarwa Yarsa Zainab kai a game da abubuwan da ya kira illolin da ke tattare da cin naman alade.
Abincin da nake ci shine turki, wurin da suke yin dona, wurin nake zuwa sai don su ba su da wayar na baba. Amma ki sa hankali ne don akwai dona ladin shopin dona da yawa ba na Turkawa bane. She yasa an ki gaje wurin zaki je, zaki sai dona. Kina da right anya ki tambaye su ci kaman wanganga wani nama kinan suka ce kalam ne to shanu ne. Don ba ki sa hankali ba wayan suna nan su kudin suke so. Wallahi ba gwan sun sayar miki. In ke sa binci duka aka baki na aksa ake karbi da nama duka. Kita duba kin ga naman alidin nan mannan yana da kauri naman shi. Man shi na da yawa jikin shi. Kuma in ya so masani kuma kin ga ki da kan kin gani kaman no wanga ba naman shanu bane. Nama alidi ne. Yasa ni ina ga ya ma Zainab chocolate ma afuwan nake da na alidi.
Anan kuma Hajiya Amina ce ta yi karin bayani.
Imin nuna masa cewa ko sun dauki sweet to muna diba content din sweet din maganin shemi da me yake da shi. Idan har akwai wannan pop gelatin din to tabbas ba za su dauka ba. To da kin suna kuka ba su gane ba muka gaya suka gane muka gaya musu ai akwai pop. Suka gane cewa kuma is haram. So kuma muka yi sa'a yaran da suka gane su duk abu in suka dauka yanzu ko shago aka shi suka dauki abu za su za su yi adiba musu is it halal. When I think you go down your mind.
Baki ɗaya dai masana kimiyya sun nuna cewa da ɗan adam zai iya cire nama daga cikin jerin abincinsa da zai taimaka sosai ga lafiyarmu da kuma muhallinmu. To masu sauraronmu da haka ne za mu yi sallama da ku a cikin shirin na Allah ɗaya gari bamban. A madadin duk waɗanda aka ji muryoyinsu da kuma sauran abokan aiki na nan sashen Hausa na muryar Amurka, Ramatu Garba Baba ke cewa da ku mu huta lafiya daga nan birnin Bonn na tarayyar Jami.
To madalla a gaida Ramatu Garba, yanzu lokacin da za mu buɗe layin waya domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Shugaban Najeriya ya naɗa sabbin shugabannin da za su jagoranci hukumar tattara bayanan sirri na NIA da hukumar 'yan sandan farin kaya ta DSS. Maudu'inmu na yau shi ne a kuke ganin wannan sauyi zai haifar ga lamarin tsaro a Najeriya. Lambar ita ce alamar tarawa 1-202-980-6850. Mun sami kira na farko daga Kaduna, wane ne akan layi?
Assalamu alaikum, kana magana da Yakubu Dot Sabon Osabon daga nan garin Kamuri kullum zan zanka ta lokal gamu.
Yakubu Sabon Osabon, muna sauraron ka. Ya kake ganin wannan zai sauya lamarin tsaro?
A tsanin da Allah za sa a yi da gaske in Allah biya samu za ta za ta sauki ko da ba su samu gaba dai ba. Idan Allah an samu haka din wasu an samu haɗin kai tsakanin su ba mu na furke cikin Allah biya samu mutiya.
To Yakubu Sabon Osabon, mun gode da gaske. Bari mu je Niger. Wane ne akan layi daga Niger? Malam ba ma jin ka dan daga murya, sunan malamin?
Sunan na dan Shaibu ne, jirgin tudun wadan shi bangare kenan, ke karama kuma kwattaurar kenan jihar Niger.
To dan Shaibu, muna sauraron ka, menene ra'ayinka a yau? Dan Shaibu kana tare da mu? To ya goce da alamu, bari mu koma Kaduna. Wane ne daga layi daga Kaduna?
Rabi mai manja da kan wado kan lehe.
Rabi mai manja, muna sauraron ka.
To a gaskiya mu da ba mu san ma da irin wannan sanin san ba, sai yanzu ne muna fatan Allah su zama masu amfani yana kuma su aikin su ake. Amma na da kace ba su aikin ba, tunda duk abin da ake yi duk bai ma san da su ba, tunda dai abubuwan duk ba su sauki ba. Da fatan Allah zai kawo su da dudun wadanda.
To Rabi mai manja, mun gode. To Rabi mai manja, mun gode da wannan tallafi naka. Bari mu je Kogi, wane ne akan layi da Kogi?
Ni ne Alhaji ne daga Jakutu, jihar Kogi.
To malam, ka gari an yi sauyi ga hukumomin tsaron Najeriya, an sauya shugabannin su, kana ganin hakan zai kawo sauyi ga lamarin da yake faruwa a Najeriya na tsaro? To menene kiranka ga shugabannin, ga sabbin shugabannin tsaron da aka nada?
To da alamu radiyon ka tana kunne. To bari mu je kwara, wani ne aka layi da kwara?
Alaikum wa rahmatullah, mai magana Bello Garba na Sokoto a Najeriya daga nan kwara.
Bello Garba, muna sauraron ka.
To gaskiya wannan ba wani canji za a kawo ga maganar tsaro.
Me yasa?
Idan muka duba tun da mutanen an san inda suke. To an san inda suke, gwamnati ta dauki matakai amma an ki doka. Mutanen an san inda suke, dazukan da suke. Duka suna da daba-daba amma ba a zo aka kai musu hare-hare ba a kare da su, amma an san inda suke. To wani irin da cewa za a ba wani canji wanda za a kawo tun da ba da gaske suke yi ba.
To Bello Garba, mun gode da gudun maka kuma Allah ka mana sauyi. Bari mu je Nasarawa, wani ne aka layi daga Nasarawa?
Assalamu alaikum.
Amin, wa alaikum assalam.
Madalla, kana tare da babawo mai agogo ne na cikin garin Gita ta wato karamar kubar a nan karuwan nan bangaren jihar Nasarawa.
To babawo, masha Allah, menene gudunmuwarka a wannan shiri namu na yau?
Shirin kamar maganar tsaro ne ko ranka
dai? Muna maganar tsaro. An sauye shugabannin hukumomin tsaro na DSS da NIA. Kana ganin sauye wannan shugabannin zai kawo canji ga lamarin tsaro a Najeriya? Shine maudu'inmu na yau.
Allah sarki, wato al'amarin nan ni a iya fahimta na an dade ana irin wannan canje-canje. Kaga kamar wanda ya sauka na wa'innan ƴan ta'adda nan, gaskiya fi sabilillahi. An san inda suke fa. Kuma wato abin dai kawai yana fadawa kan dai talaka ne. Ya a ce yana fadawa kan shugabanni, tabbas da sun dauki mataki, kuma na tabbata gwamnati za ta iya. Domin tana da sojoji da 'yan sanda da makamai da kuma abubuwan da za su iya aikin wannan. To da yake hankalin gwamnati ba ta wannan bangaren ba ne. To shi ya sa ta ji haka, amma har gobe.
Babawo, gwamnati suna ƙoƙarin ganin sun daƙile wannan lamarin tsaro da ke faruwa, ba ganin da ayyukan da ake. To mun gode babawo da wannan gudunmawa taka. Bari mu kuma Abuja, wani ne aka layi daga Abuja?
Assalamu alaikum, muryar Amurka mai magana Usman Dan Fulani, an guwar rana daga Abuja, tarayyar Najeriya.
Usman Dan Fulani, ta yaya za a kawo matsalar rashin kawo ƙarshen matsalar tsaro na Najeriya a ganinka?
To alhamdulillah, a nawa ganin wannan duk yana bangaren gwamnati ne. Idan gwamnati ya dauki wato a mataki akan doka, kuma idan dokan za ta fara aiki, ta fara daga cikin gida, don muna ganin shi ne zai kawo muna ƙarshen komi da komi. Amma idan ka gani ba a gyara a cikin gida ba, ana zuwa a ta wani wuri za a gyara. To na gidan ɗin su ne adda matsala, a doka ya fara daga gida, insha Allahu za a samu nasara. Allah Ubangiji ya kuma ya bamu zaman lafiya.
To Usman Dan Fulani da waya kamar ka ƙarshen ɗaga waya a yau, sai kuma gobe idan Allah kai mu za mu sake buɗe layin ba ku dama domin ku kira ku bayyana ra'ayoyinku. Mun gode. To madalla, da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, labarai fa, amma wannan karan a taƙaice.
Hukumar Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce fashewar madatsar ruwa ta Rabat da ke jihar Red Sea a gabashin ƙasar Sudan a ƙarshen makon da ya wuce ta mamaye gidaje da ke kusa, sannan ta kashe aƙalla mutane 30 sakamakon ruwan sama kamar da bakin ƙwarya. Ofishin kula da ayyukan jin kai na Majalisar Ɗinkin Duniya OCHA ya faɗa da yammacin jiya Litinin, yana mai ambaton jami'in yankin cewa adadin waɗanda suka mutu sakamakon fashewa a ranar Lahadi na iya ƙaruwa. Isra'ila ta faɗa a yau Talata cewa ta sake ceto wani mutum daga cikin mutane 250 da mayakan ƙungiyar Hamas suka yi garkuwa da su a wani harin bazata da suka kai kan Isra'ila a watan Oktoban bara. Rundunar sojan Isra'ila ta ce sun gano Qa'id Farhan Al-Kadi, mai shekaru 52 da haihuwa a lokacin wani gagarumin farmaki a kudancin zirin Gaza, yayin da ake ci gaba da gwabza faɗa a yakin da aka kwashe watanni 10.5 ana gwabzawa. Sojojin sun ce an ceto shi ne daga wani ginin ƙarƙashin ƙasa, amma ba su yi ƙarin haske ba.
To madalla, masu sauraro, da haka ne muka ƙarshen shirin namu na yau baki ɗaya. Sai kuma a kasance da mu da ƙarfe 6 gobe Laraba idan Allah ya kaimu, inda za mu kawo muku wani sabon shiri idan Allah ya yarda. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taimaka shirin ya zo gare ku, sai Julie Leathers Gresham wadda ta haɗa tare da bada umarni, har ma da injiniyanmu na yau Xiang Chang. Daga nan birnin Washington DC, ni Sarfil Hashin Gumel nake cewa assalamu alaikum, mu kwana lafiya.